نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إنا إيمانا بركة الدعاء وأنا صلى الله عليه وسلم بركة masallacin Abu Bakr radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in. A yau Juma'a muna 11 ga watan Muharram shekara ta 1448 bayan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina. A cikin darasin mu na Riyadu Salihin na al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka, wanda wannan shine darasin mu na 7 cikin jerin darussa da muke gabatarwa a wannan litafi mai albarka. Muna cikin babi na farko inda malami yake bayani game da kyautata niyya tare da halattu da niyya a cikin dukkanin ayyuka da mutum zai aikata da kuma maganganunsa. Ana so mutum ya kyautata niyya kuma ya halattu da niyya a cikin dukkanin al'amuransa, abinda ya bayyana da abinda yake ɗoye, wanda kamar yadda muka ji a wannan babi malam ya ambaci hadisai masu yawa a cikin babu wanda suke nuna wajibcin niyya da kuma kyautata niyya. Wannan hadisan suna nuna cewa dukkanin aiki da mutum zai gabatar na magana ko na aiki ba abin da yake inganta sai abin da mutum ya yi nufa Allah tabaraka wa ta'ala, ya yi ikhlasi, sannan bayan nan sharadi na biyu wanda ake la'akari da shi wajen ingancin aiki shine mutum ya koyi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan aiki, wanda wannan su ake cewa sharuɗan karɓa aiki guda biyu, su ne al-ikhlas wal mutaba'a. Shine mutum ya nufi Allah tabaraka wa ta'ala da dukkanin aikinsa. Abu na biyu, mutum ya koyi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan aka rasa ɗaya daga cikin wannan sharuɗa, aikin mutum baya karɓuwa. Lallai aiki baya karɓuwa sai an sami ikhlasi, shine nufatar Allah da aiki, da kuma mutaba'a shine koyi da Annabi alaihi salatu wassalam a cikin aiki. Duk wahalar da mutum zai sha a wajen aiki, in dai har bai nufi Allah maɗaukakin sarki da wannan aiki nasa ba, aikinsa ba zai karɓu. Aka bayan nufin Allah maɗaukakin sarki da aiki, sai mutum ya yi koyi da Annabi alaihi salatu wassalam a cikin aiki. Shi ma in mutum ya yi aikin a bisa son zuciya, ya saba wa karantarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shi ma duk niyyar mutum, duk kyawun niyyarsa da kuma wahalar da ya sha a cikin aikin, aikin ba zai karɓi ba. Kaga wannan kamar yadda muka gabatar da bayani, ya nuna cewa musulmi sai ya tsaya tsayin daka wajen neman ilimi, saboda ya ringa gabatar da ibadojinsa da ayyukansa a bisa karantarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum ba shi da wani hanzari, idan mutum ya yi sallah sabanin yadda manzon Allah ya karantar, Allah ba zai karɓi sallarsa ba. Haka ma idan mutum ya yi adula sabanin yadda manzon Allah ya karantar, Allah ba zai karba ba, haka ma da aikin haji da sauran dukkanin ibadoji. Kamar yadda wato kissa ta faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, cewa ɗaya daga cikin sahabbansa yayi layya sai ya yanka abin yankansa kafin lokacin yanka yi, wato yana tashi da asuba kawai sai yanka dabbarsa ta layya. Da aka yi sallah, manzon Allah ya bayani cewa ana yin layya ne bayan an yi sallah, liman ya yi sallah, sai mutum ya yanka dabbarsa ta layya. Sai wannan sahabin ya ce shi ko ya yanka da wuri, kuma kwaɗayin lada da alkhairi ya sa ya yanka, saboda yana so a fara cin namansa, kuma yana da wasu maƙota talakawa mabuƙata, sai ya gaggauta yankawa don ya ciyar da su. Kaga yana da kyakkyawan niyya a ciki, alkhairi ya nufa ta. Amma sai manzo Allah yake cewa dabbarka dabba ce ta nama kawai, wannan alkhairin da ka nufa ta, da Allah da ka nufa, da lada da kake nema, duk ba zai sa aikin ka ke ba, saboda baka yi shi a lokacin da shari'a ta yarda. Wanda ya nuna cewa duk wahalar da mutum ya sha, duk ikilasinsa, da yadda yake nufin Allah da aikinsa, da wannan aikin ba zai karɓu ba sai ka yi aikin kamar yadda manzon Allah ya karanta, bayan niyyarka ta inganta. Da yawa daga cikin mutane suna gafala game da wannan, wasu suna ɗaukar cewa idan kana da kyakkyawan niyya ka nufi Allah madaukakin sarki, ɗaya daga sai a ce ai baka san tsakaninsa da Allah ba, Allah zai iya karɓa kai baka sani. Mutane suna da irin wannan tausayin, wanda baya amfanar da komai da irin wannan rangwamen shi, ai baka san, ba mamaki Allah ya karɓa, ka san niyyarsa, ka san kyakkyawan niyya, duk kyakkyawan niyyar bawa. Dole sai mutum ya yi koyi da karantawar manzon Allah a ciki sallallahu alaihi wasallam. In dai aka rasa wannan, to bawa ta niyya za su Allah ya karɓi wannan aiki. Da haka lallai bayan kyautata niyya, mu yi ƙoƙari cewa ayyukanmu su kasance a bisa karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan dole sai mutum ya nemi ilimi. Shi yasa manzon Allah ya nuna wa sahabbansa sallah a aikace, lokacin da aka yi masa mimbari sai ya hau kan mimbari ya yi sallah suna gani. Wannan dama shi ne wajibi, duk wani taƙi a cikin ibada musamman sallah sai mutum ya koya ya ake tsayawar sallah, don da yawa daga cikin mutane suna kurakure a wajen tsayawar sallah. Ya ake yin ruku'u, ya ake yin sujada, shari'a ba ta yadda kawai ka zo ka tsaya yadda ka sai da ta nuna yadda za ka tsaya. Ya ake haɗa sau, sai da shari'a ta nuna yadda ake haɗa sau, na idan za a haɗa sau ina ne ake so ƙafar ka ta taɓa a jikin ƙafan mutum, komai ba yadda mutum ya ga dama ba, komai shari'a sai da ta koyar da shi. Kaga su da yawa daga cikin mutane kawai sallar yin ta, ba wanda ya koyi ruku'u, cewa ya samu wani malami ya koya masa yadda ake ruku'u, da ya ruku'un sai ya ce ɗan gyara gadon bayanka, gyara can ko gyara can ko ga yadda ya kamata, tasowa ya kawai yana ruku'u, kuma har yanzu haka yake yi. Kaga wannan bai wadatar da shi ba gaskiya, ba zai gamsar da mutum. Sai ya koyi sujjada, sai ya koyi yadda ake zaman tahiya, yadda ake zama tsakanin tahiya da tahiya, ya ake ruku'u, ya ake ɗagowa daga ruku'u, liman kake bi yaushe za ka ɗago daga ruku'u, yaushe za ka tafi sujjada, yaushe za ka ɗago, duk shari'a ba abin da ta bari, kuma wajibi ne akan musulmi sai ya koyi. Wanda ya yi sakaci zai iya asara ibadarsa baki ɗaya, Allah madaukakin sarki ya tsare. Da haka wannan babin yana da muhimmanci wajen bayanin abin da zai sa Allah ya karɓa aikin bawa, ko kuma aikin bawa ya faɗi Allah tabaraka wa ta'ala yake karɓa. Mun karanta dukkanin hadisai da malam ya kawo a cikin babu, abin da ya rage mana shine hadisin ƙarshe, hadisin Abdullahi ɗan Umar, Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa da dukkanin sahabbai baki ɗaya, inda malam yake cewa rahimahullahu ta'ala, وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. أنكر حديث لدى أبو عبد الرحمن شيني عبد الله بن عمر بن الخطاب الله تبارك وتعالى يكارى مسلم ده da su da dukkanin sahabbai baki daya. Kala Abdullahi dan Umar yace Samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu Naji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa in talaqa thalathatu nafarin wasu mutane uku sun tafi mimman kana qablakum daga cikin wanda suka zo kafin ku wato a cikin banu Isra'il wasu mutane guda hatta awahumul mabitu ila gari har sai da neman wajen kwana ya tattara su zuwa wani kogo kowa bai san da ɗan uwansa ba kawai kowa a halin tafiya yake dare ya yi musu kowa yana neman gurin da zai fake ya kwana wanda ya fara zuwa sai ya shiga wannan kogo na biyun ma ya zo ya shiga na uku ma ya zo ya shiga su uku ne sai suka shiga ciki fa dakaluhu sai suka shiga fanhadarat sakhratun min aljabal to bisa kaddara da ikon Allah suna shiga kogon sai wani kasan dutse sai ya gangaro daga kan dutse saddat alaihimul gara sai ya toshe kofar kogon kai ka sai daukowa kai aka toshe bisa kaddara suna gama shiga sai dutse ya gangaro sai ya toshe kofar kogon sai ya taba wanda ba za su iya ture dutsen ba to sun taru su uku saboda dutsen ya fi karfin su kaga in ba Allah ne ya taimake su ba sun shiga cikin kabarinsu inda waye san da su kuma a dawale amma da yake ba wa ya shiga irin wannan tsananin in ya roki Allah madaukakin sarki to Allah mai jin kan bawansa ne musamman in mutum ya tawassuli da wasu ayyuka nagari da ya aikata lokacin da ka shiga damuwa to Allah yana amsa addu'ar bawa shikenan bayan sun farka da safi faqalu sai suka ce innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati wato yadda sha'anin yake ba wani abu da zai tseratar da ku daga wannan dutse da ya toshe wannan kofa illa an tad'u Allaha bi salihi a'malikum sai dai kawai ku roki Allah madaukakin sarki ku yi tawassuli da ayyukan ku na gari kowa sai duba wani aiki da ya gabatar a rayuwarsa kyakkyawa wanda yake sa rai cewa Allah ya amsa sai ya kama kafa da wannan aikin wanda za mu ji yanayin sigar addu'ar yadda mutum zai kama kafa da aikinsa in Allah madaukakin sarki ya karɓi wannan aikin in kai tawassuli da shi take mutum zai ga amsa insha Allah ta'ala a ga wannan shi ne ranar aiki na gari mutum ya zamanto yana da wani aiki na gari kyakkyawa da ya jinkirta wa kansa tun a duniya zai amfane ka haka ma ala yadda ka ga wannan aikin ya kubutar da su a nan duniya daga halaka haka aiki na gari ke kubutar da mutum a lahira daga azabar Allah shi yasa wanda ba shi da kyakkyawan aiki kuma ya je lahira to ya je lahira da wato hatsari mai girma ba abinda yake gaban sa face azabar Allah ta'ala idan mutum ya tsogarta aiki dan baya da zai mutum ya samu aljanna sai da aiki lallai duk karfin imanin mutum in dai baya aiki to ya halaka imani kadai baya sawa a samu aljannan Allah sai da sababin aiki shikenan suka yi wannan ittifakin kansu ya haɗu cewa ba wata dabara tunda dai babu karfi ba wanda zai cire musu kawai addu'a ce ta rage fa qala rajulun minhu sai ɗaya daga cikin su yace Allahumma kana li abawani daga hannu ya ce ya Allah na kasance ina da iyaye guda biyu shaykhani da dattijai kabirani manya sun girma sosai wa kuntu la abdiku qablahuma ahlan wala malan kuma na kasance ba na ciyar da iyalaina kafin su haka ba na ciyar da abinda na mallaka na bayi kafin su in an ce algabuku shine abincin dare bana bawa kowa abinci ya ci sai na fara ciyar da iyayena tukunna saboda da'a da biyayya gare su bana abi balabu shajari sai wata ran neman bishiyu wanda suke kiwo tunda makiyaya ne an fita abinda dabbobi za su ci a samu nono a jikin dabbobin dan a samu abincin da za a ci sai neman bishiyun sai nesa da ni sai nayi nisa falam urih alaihima ban dawo zuwa ga iyayen nan nawa ba hatta na ma hasira sai bacci fa halabtu lahuma gabuqahuma da nazo sai na tatsu musu nolan su na tatsu musu abincin daren su fa wajadtuhuma na'imaini da nazo sai na samu su yi bacci fa karihtu an uqibahuma sai na kyamaci na tashe su saboda in mutum ya bacci wani in ka tashe shi kuma yakan shiga takura sosai ba mamaki daga nan baccin ba zai masa dadi ba sai na kyamaci in tashe su wa an aqbika qablahuma ahlan aw malan kuma dai na kyamaci na fara ciyar da iyalaina ko dukiyata shine bayi da yake da su da sauransu shi baya so ya tashi iyayensa ko baya so ya kare waccan ka'ida ta sa ya fara ciyar da wani kafin iyayensa falabittu sai na tsaya ni ban tashi su ba ni ban tafi ma na tsaya a wajen wal qadahu ala yadi wannan mazubin yana hannuna da naje da shi ƙwarya ce fano ne menene shine al qadah wannan mazubin da na tasu nono yana hannuna anta bi rustiqahuma ina jiran farkawarsu cewa Allah sa iya farkawa da kansu sai ya shayar da su hatta baraka al fajr bas farka ba sai da al fajr sai da asuba ce kuma shi bai kwanta ba yana jiran iyayensa kaga wannan ai ya kyautata yayi halacci wasibiyatu kananan yara kuma wato iyayensa yatabawna inda qadamayya suna ta kuka wajen kafafuwa na suna so na ba su saboda yunwa amma shi bai ba su saboda baya so ya fara shayar da kowa kafin iyayensa kaga wannan ba mamaki a shari'a su ci ma ba abin da zai hana misali musamman idan karamin yaro yana kuka saboda yana da bukata ko musamman ga abincin zai isa sai mutum ya ware wa iyayen nasa nasu kowa a bashi haƙƙinsa inda ba sharadi bane cewa sai mutum ya fara ciyar da iyayensa musamman lokacin da suke bacci irin wannan lokacin ba laifi sai a bawa kananan yara nasu shi ma zai iya zama ya ci nasa tunda in har ya tsaya yana jiran farkawarsa ai ya kyautata ƙarshe mako tunda da sun farka ga nasu nan an tanada amma ba wata fa'ida cikin misali a ce mutum ya zo da abinci abincin da zai wadata zai samu wanda zai ci ya ciyar da iyalansa da ƴaƴansa da bayinsa amma kuma sai ya tsaya yana jiran iyayensa suna bacci kuma ya hana waɗancan nasu har sai iyayensa sun farka sun fara ci idan wancan zai takura ko zai halaka ko zai shiga cikin cutarwa to wannan baya halatta ma sai ya zamanto wancan ka cutar da shi ko ka zalunce shi a shari'ar ma a shari'ar su ba mamaki su haka ya halatta amma yanzu wannan mu bai halatta ba a shari'ar a gama abinci duk wanda yake nan musamman tunda dama mu yanzu ai raba abinci ai ko na iyayenka ga nasu nan misali an diba a kwanan su kai ma ga naka kowa ga nasu amma ka kyautata ka je wajen iyayen naka kana jiran su farka dan ka ba su sai a ba wa kowa nasu shi su ma ga nasu wannan shine mu a shari'an a shari'anta maka cewa hana yara da iyayenka saboda kana jiran iyayenka sai sun farka ba mamaki har safiya ta yi kafin su ci kaga kananan yara wani sai ya suma ma wani sai ya halaka ma sai ya zamanto an ci da haka wannan ba a shari'anta ba mu a wannan shari'a amma su a shari'ar su wannan wani abu ne ma na yau idan haka sai yake tawassuli yake kamun kafa da wannan aiki da ya aikata yake cewa fastaiqawa sai suka farka fa shariba gabuqahuma sai suka sha abincinsu na dare shine wannan nono da ya tatso musu sai suka sha sai ya ce Allahumma ya Allah to yanzu ya gabatar da aikinsa da yana alkhairi zai yi kamun kafa da aikin ya nemi biyan bukata a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika ya Allah idan na aikata wannan aiki ne saboda ina neman fuskarka ina neman ka yarda da ni nayi aikin domin ka ba nayi bane saboda wata manufa kawai ina neman yardarka ne fa farrij anna
ma nahdu fi ya Allah ka yayi mana wannan abu da muke cikin sa na wannan damuwa da wannan bakin ciki in hadhihi safra na wannan gatan dutse da ya tushe mana kofa fan farajat shay'an sai dutsen ya dan bude la yastati'una al-khuruj minhu badat ya fita ba sai bude kamar yadda an kasa mutum ka so uku to zai iya fita kaga ai ba zai fita ba sai an bude yadda zai iya fita 100%. Ba yanzu abinda aka bude sai in za a gaftare mutum ya koma kaso uku to kaso ɗayan sa shine zai fita. Aga alamun cewa shi Allah ya karba aikin sa kuma ya amsa addu'ar sa. Amma su ai ba shi kadai bane. Su wayancan mutum biyu ne zai kubutar da su. Kaga wannan ya nuna ashe kowa aikin sa ne yake kubutar da shi. In ka je lahira aikin wani ba zai kubutar da kai ba. Na wanda yake cewa wani shehi zai cece shi ko yana da wani wali ko zai fake da wani annabi ko yana da wani malami ko babansa kaza ne ko shehinsa kaza ne a wajen Allah to ko shehinka kaza ne in an kaddara cewa shehin haka yake to aikinsa dai nasa aikinsa ba zai amfanar da kai ba aikin manzon Allah ba zai amfanar da kai shi yasa manzon Allah ya tara iyalansa kaf da makusantansa yake cewa kowa ya fanshi kansa a wajen Allah ya bani Abdul Muttalib ishtaru anfusakum min Allah la ugni ankum min Allah shay'a ya bani abdi manaf ishtaru anfusakum min Allah la ugni ankum min Allah shay'a ya safiya amma rasulillah ya abbas amma rasulillah kowa ya kwaci kansa to manzo Allah ya ce ya fabi matu binta muhammad har yassa ma ce ke ma ki kwaci kanki a wajen Allah ba abinda zan miki a lahira da haka wannan hadisi ya nuna cewa duniya da lahira ai kowa aikinsa aikin wani ba zai shafi wani ba lakum dinukum waliya din man ya'mal mithqala dharratin khairan yara shi kadai man ya'mal dharratin sharran yara aikin wani ba zai shafi wani ba shi yasa kawai mutum ya riki Allah kadaita Allah da bauta kadaita manzon Allah da biyayya amma duk wanda ka rike wani malami da sunan wai zai cije ka ko zai amfanar da kai in shi ya gaya maka to yaudara kai in kuma kai ka fahimci haka to kana yaudara kanka aiki sai da aikin wannan hadisin ya nuna haka kaga ana akwai bukatar cewa tunda duk taras ai da sai a bude kowa ya fita ba da yake kowa ta sata fushe shi to haka al'amarin yake shi yasa ko yanzu kamar yadda muke faɗa da yadda ake tsiro ni kuncin rayuwa da wahalhalu wallahi in ka tsaya ka gyara tsakaninka da Allah sai Allah madaukakin sarki ya buɗa maka ko iyakai kadai ne in za a shiga matsala kaf a cikin ƙasa iyakai kadai in ka kusanta kanka da Allah sai Allah ya buɗa maka haka Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ko iyakai kadai ne ومن يتق الله يجعل له مخرجا ko iyakai kadai ne duniya kuma da lahira haka lamarin yake da haka shi wannan dai aikin sa yayi in saura mutum biye ake jira ku ma ku zo da aikin ku gani haka ma fa lahira ta zo Allah kar ka yi tunanin aikin wani zai amfane ka da dai sai imanin ka da aikin yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi kalbin shi kar ka sare da aikin ka tsaya kai aiki dan Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala al-akharu sai ɗayan ba ya ce yanzu mutum da ya gama sai ɗaya daga cikin su shi ma ya ƙara cewa allahumma innahu kanat li ibnatu ammin yace ya Allah na kasance ina da wata ƴar baffa wato dan uwan mahaifina yana da wata ƴa kanat ahabban nasi ilayya ta kasance ita wannan ƴar ta baffa na ita ce mafi soyuwa zuwa gare ni ba wata mace da nake so a duniya kamar ta tunda tsakanin sa akwai aure amma shi ba san aure yake mata ba san fasikanci wa fi riwayatin a wata riwaya kuntu uhibbuha na kasance ina santa ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisaa mafi tsananin yadda maza suke son mata to yana santa ululuwa baratuha ala nafsiha sai na neme ta a karan kanta da fasikanci famtana'at minni sai ta kiyarda da kyamun cewa saboda tsoron Allah hatta alammat biha sanatun min asmin hasi da ta fada cikin wato fako ta shiga cikin damuwa ta shiga cikin tsanani da talauci a wata shekara daga cikin shekaru baja'at ni sai ta zo min tana neman taimako fa qaituha 20 wa 100 dinari sai na ba ta dinari 120 amma ba dan Allah ala an tukhalli baini wa baina nafsika a bisa ta ba ni dama a karan kanta cewa ta bashi damar da yake nema ta yi zina da ita da ya nema ta kiyarta amma yanzu an shiga wata damuwa an shiga larura sai ta zo ta nemi taimako sai ce shi kuma zai taimaka mata ba sai in za ta biya masa waccan bukata ta sa nemi ne sai ta amince tunda ta shiga damuwa fa fa'alat sai ta aikata haka hatta idza qadartu alaiha sai da na sami iko na zai aikata wannan fasikancin da ita fi riwayatin a wata riwaya falamma qa'adtu baina rijlaiha yace da ya zauna tsakankanin kafafuwanta irin yadda mutum yake zama tsakanin iyalansa kai ka ce dai matarsa ce qalat sai ta ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala tafubbal khatama illa bihaqqihi kada ka fasa zobe sai da haƙƙinsa ma'ana kinaya ce a bisa jima'i cewa kada ya kusance ta sai da haƙƙi in yana son ta da haka to ya aure ta mana amma shi ba wannan ne a gabansa ba shi fasikanci kawai yake shi da ta gaya masa wannan kalma ta cewa ya tsoraci Allah sai tsoron Allah kuma ya zo Allah ya taimake shi ya ce fansaratu anha ce tana faɗin wannan sai na kau da kai gabarin wa hiya ahabbu nasi ilayya kuma na ita na fi so kaf cikin mutane amma da ta sa Allah ta tuna masa Allah sai ya tsorata ya rabu da ita domin Allah ba tun wani abu ba wa taraktu dhahaban ladhi aqaituha kuma na bar mata wannan kuɗin da na bata dinari 100 da ce ki rike domin Allah wannan laifin kuma ya tuba yayi nadama Allah ya taimake shi ne san ta lokacin da aka yi masa wa'azi wannan kaga shi yake cewa tsoron Allah shi yake cewa tsoron Allah shi ma ga aikin sai yace Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika ya Allah in nayi wannan ina mai neman fuskar ina neman yardarka da neman kusanci zuwa gare ka fakhruj 'anna ma nahnu fihi Allah ka yayi mana abin da muke ciki na wannan kunci da wannan bakin ciki da wannan halaka da muka gani fam farajat as-sakhratu sai wannan dutsen ya ƙara budawa ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha sai dai ba za su iya fita daga ciki ba tunda yanzu ai mutum biyu ne suka yi addu'a in ya bude kowa zai fita shi wancan da ya fitar da shi kowa da aikinsa zai fita da haka dole shi ma sai ya shiga ciki saboda ba su kadai ba ne inda mutum ɗaya ne a ciki da ya addu'a sai ya bude baki ɗaya sai ya fita tunda aiki ne dama zai kubutar da kai ko a duniya har yanzu haka abin yake kowa aikinsa ne ke kubutar da shi shi yasa wanda ya kyautata zai ga sauki a rayuwarsa zai ga kyautata daga wajen Allah wanda ya munana to Allah zai mu'amalanci kowa yadda yake wani baya shafa wani aikin wani baya shafa wani da haka wannan shi ma Allah ya karba aikinsa a nan wannan hadisin dai shi ma kamar yadda muka ji mun yi nasiha a cikin farko na cewa aiki ne yake kubutar da mutum ba wani da za ka yi kamun kafa da shi a wajen Allah ka kubuta yana ma daga cikin shirka da cewa kana kamun kafa da wani wani annabi ko wani wali ko wani salihin bawa ko wani shehi wanda zai kubutar da kai a lahira a gaban Allah ba a kamun kafa da kowa a wajen Allah in za ka yi kamun kafa to ka yi da aikin kamar yadda kun ga nan ai sun yi kamun kafa ne da ayyukansu su ma suna da annabi a zamanin inda ana kamun kafa da annabi kowa sai ya ce yana kamun kafa da annabin zamani inda babu shakka annabin ai ya fi wannan aiki naka daraja a wajen Allah amma me yasa suka bar annabawa suke kamun kafa da aiki shi ne saboda ba a yi saboda wannan ya duk yadda aka yi wannan ya nuna cewa suna da ilimi ta yadda har suka san cewa ba abin da zai kubutar da su sai addu'a da ikhlasi yanzu ta ga in yanzu ne mutu jahilai in jahili ne ba sai ya kama kiran wani shehinsa ba cewa ya kubutar da shi ko ya kama kiran wani aljani ko wani abu da ya yadda da shi ya dogara da shi ko ya dimo shi ma ya rasa yadda zai yi amma da yake da ilimi take da tsuwa ta zo musu sai ya gane cewa abinda fa yake kubutar da mutum a rayuwar nan shine kusancinsa da Allah kawai shi ne in muka fahimci wannan ma za mu huta sosai wallahi wanda ya fahimci haka cewa kusancinka da Allah shine saukin rayuwa darka ga Allah yake ce saukin rayuwa ma duk wasu dabarun kazafin nema da yawaita hanyoyin samu da dabaru da kokari duk ba zai hana mutum ya sha wahala zai hana kusancinka da Allah shi zai kawo saukin rayuwa shi yake ka jin dadin rayuwa da ambaton Allah da da'a da alkai kuma ba abin da yake sa nutsuwa kada ka dauka cewa wanda ya tara kuɗi ba shi da damuwa kada ka dauka cewa mulki ba kowa yana da damuwa kowa ba mamaki damuwar mai mulki ma ta ku damuwa ba mamaki kar ka gane masa jiniya dauka wai ya huce kowace irin damuwa ba mamaki damuwar basarake ta ku ta to kai ne yake kanka ma da wani abu zai dame ka wani abu da yake kanka da kai sai iyalanka shi ko al'umma ce baki ɗaya fa baki ɗaya al'umma su yake jagoranta shi yasa inda mai mulki zai yi mulki tsakani da Allah yadda magabata suka yi mulki sai kaga masu mulkin mu sun fi mu figewa sai kaga sun fi mu ɗaiɗaicewa sai kaga sun fi mu shan wahala saboda yawan nauyin da yake kansu Umar fa baya bacci sosai cikin dare kuma yadda mun sani a tarihi baya mutane suna bacci yana yawo cikin dare yana bibiya ji ko da wata matsala ko da wata damuwa har bi yake ya gyara hanyar da mutane ba sa bi sai dabbobi yana cewa idan jaki ya taka kaya ya halaka mai Umar zai ce wa Allah aran lahira Umar saboda su sun san haƙƙin shugabanci kuma Umar a lokacin mulkinsa da gwamna da komishina ko wani shugaba da yake ƙashinsa akwai wanda yake samun albashi sama da nasa ya ce ai wannan ya fi ni aiki wannan ya fi ni buƙatar gudu ya fi ni buƙatar kaza in za in abu ya samu in za a raba kai ɗaya ake rabawa shi yasa wata ran da aka samu tufafi da aka raba kowa aka ba shi falle ɗaya shi da ya zo masallaci ya gaishe da falle ya ɗora wani a ƙasa ya ɗora wani a sama kafin ya fara hudu ba sai ce tu jama'a Allah ya kawo gudi an raba kaya za ku ga Umar a jikinsa akwai guda biyu to ɗaya nasa ne ɗaya kuma na ɗansa ne Abdullahi ya bashi ya ce ya haɗa sai da yi wa mutane bayani dan kan wani ya ce ya aka yi ya samu guda biyu shi riga da wato alalin kowa riga ya samu ina ya samu ya dindiya ɗinka wato da shi sai yi bayani kar ku ga Umar ya sa riga da wato kuma kuna da riguna kawai daga wannan buɗin da aka samu ɗansa ne Abdullahi ya bashi nasa ya haɗe shi ya haƙura kun ji ta yadda aka yi samu ka duba cikar adalci da aka shugaba ya fi ka shan wuya ƙa'ida ya fi ka tashin hankali saboda nauyin da yake kansa aka shugaba ya ke tunda shi ne ƙarshe in ba aka samu za a raba sai kowa ya sa ku in ya rage to shi ne shi kai ba ma sai shugaba ba da Allah yana cewa saqil qawmi akhiruhum shurban wanda yake shayar da mutane shi ne ƙarshen sha wanda yake ciyar da mutane shi amma kage mun la yarbu sai ga mutum ne sai ya cika hannunsa sai fa ya cika hannunsa ya zuba a cikin sa wani ma ya zuba a jiyu hagu abin da ya rage kuma sai ya raba mutane kuma in yaje gaske ya ga wasu mutum da samu ko ku sai ce ya kare ku ya maga aljiyunsa cike waya shi ne yake rabawa to ba ka ake duk wanda zai rabo shi ne na ƙarshe in bai rage ba to shi zai haƙura ko menene kuma ka manzon Allah yake in aka zo da nono sai kowa ya sha manzon Allah yake shi sallallahu alaihi wa sallam kaga ya fara sha to ya sha ne saboda wata manufa shi ne abin ba zai ishe ba sai ya sha dan Allah ya sa albarka sannan kuma sai kowa ya samu ya rabu ba wai yana sha bane dan ya cika cikin sa gane manzon Allah yadda yake alaihi salatu wassalam to wallahi haka yake kuma da shugaba ya kasance amma yanzu kaga yadda muke Allah ya mana afwa da haka wannan hadisin fa'idar da za mu faɗa a nan kamar yadda malamai suke faɗa shi ne wannan hadisin da farko dai shari'a ce ta wa'inda suka zo kafin ma ai dama na faɗa a can baya cewa ba a shari'anta mutum shi iyalansa suna buƙata ga abincin ya kammala ga kuma zai isa to wace hikima ce take hana yara suna ta kuka cewa su iyayen ka sun fara ci kuma zai isa su kuma a lokacin suna bacci ko ba sa ba wata hikima ce iyayen ka sun tafi unguwa sai sun dawo sun fara ci kowa zai ci abincin ne kuma ga wanda yake jinin wa yana bukata wallahi ba wata hikima da ka hana shi kai almajiri ma in yazo a bashi ya tafi sa ba hikima ka ce sai iyayen ka sun san Allah ka ba su wace su shari'a su ce ya kama a nan wanda suke cewa idan mace ta shiga cikin damuwa sai kamar kayi tafiya ta bar mata kudin cefane da abinci sai ya zamanto abincin ta ya kare kudin cefane ya kare kuma an kira wayar ka ba a samu ta duk inda za ta yi ta yi ta rasa to wai suka ce wai sai ta je ta yi zina ta ci abinci yanzu dan Allah wa zai aminta da wannan wai ta je ta yi zina ta ci abinci kaga abin da na fara cewa da naji magana sun ce wanda ya faɗi magana gaskiya bai ma yi tunani saboda ai mace ba ta zina ita kadai sai da wa sai da namiji ko in mun kaddara cewa ta shiga larura da damuwar da aka halatta ta yi zina ta shiga larura shi wanda zai zina da ita ciwon sa larura ya shiga ko ina fata an fahimta ai eh ita in ta shiga damuwa za ta yi zina ta abinci to kai da ta zo kai zina da ita kana da kuɗin zaka ba ta kai zina kaga yau ne kana da wuta take mawadaci ne yake wa mabukaci na'am ya taimake shi kaga wanda yake magana kwata kwata da yake tunani ba wallahi da yace wai ya halatta wai mace in ta shiga damuwa ta yi zina dan ta ci abinci sai muka ce to a tambayo mana shi ya ba mu amsa da wa za ta yi zina za ta yi zina ita kadai ne shi tunda yana da wadatar da shi a lokacin kaga ya ci ya sha shi da iyalansa da abin da ya rage za ka yi fasikanci da shi ai sai ka taimake ta da shi ba ka yi amma da yake in mutum kuma dama dan bid'a ne ya faɗi magana shi malaman bid'a ne shi ne aka ce ya ba da fato to haka bid'a ce idan wani abu ya zo sai ya ga tunda mutum yana magana ba da sunna ba da hikima ba to sai tunaninsa ya ɗimo shi sai ya faɗi magana da karamin yaro ma sai ya mai dariya ko ya ci yaransa daka mace ba ta zina in ta shiga damuwa kululuwa in ta shiga damuwa shine ta nemi tai shine kululuwa ta nemi tai ba amma ta yi sa'u ta yi zina wannan hadisin baya nuna haka kwata kwata kuma kaga anan idan matar ta yi zinan ne ai ba ta yi zinan ba ko ta yi ba ta yi ba ba ta yi ba amma sai ka ce wai wai ta yi zina ta ci abinci Allah ya sauke da haka mace in ta shiga damuwa kululuwa shine kululuwa shine a ce ta nemi taimako Allah ta'ala ya tsare mana mutunci sai mutun na ƙarshe dan Allah ya ce wa qala thalithu sai na uku sai ya ce Allahumma sta'jartu ujara ya Allah na dauki hayar yan kudagu wa a'taytuhum ajrahu kuma din na ba tuladan su bayan sun kammala aiki gaira rajulin wahidin sai mutum daya taraka allazi lahu ya balladan sa da yake wajina wazhaba ya tafi bai karbi ladan sa ba fa samartu ajrahu sai na habaka masa ladan hatta ka kurat minhu al-abwab har sai da dukiya ta yawaita daga wannan lada na faja'ani ba'da hilin sai zo min bayan wani lokaci mai tsayi fa qala ya abdullah addi ilayya ajri in wuce ya kai bawan Allah ba ni lada na aikin da muka yi maka wata shekara kaza da kaza kaza da kaza ba ni lada na na zo karba fa qultu sai na ce da shi kullu ma tara min ajrika da abinda kake gani anan yana daga cikin ladan a wajen akwai raquma da shanu da kananan dabbobi da bayi suna ta aiki sai ci duk wannan ladan kai wato abin da ya bari ladan sa kamar ka ci dan abu ne gangane sai aka sai masa wani abu sai Allah ya sa albarka sai ya ta haba da yazo ya ci duk ladan ka ne ka dauki mutumin nan da ya gani ya ce kullu ma tara min ajrika min al-ibi da raquma wal bakari da shanu da ganami da kananan dabbobi war raqiqi da bayi qala ya abdullah la tastahzi sai ce ya bawan Allah kake min izgiri mana tunda shi ya san ladan sa abu ne kankani amma ina aka samu wannan raquman da shanun da sauransu bai san haba ka bi kira kai fa qultu la astahzi bik sai na ce da shi ba izgiri nake maka ba duk wannan kaji kajiyar da ake kaga ai yayi alkhairi yayi nagari kuma zai samu lada kamar ya bada sadakar wannan kaya dan in ya kinda ya ga dama la iya ladansa kawai zai bashi koda da cewa ya saya ne da wannan lada da wannan kudin nasa ai kudin shi yake mallaka sa sai sai wani abu kafin ya bashi ladansa da haka da ya zo sai ya bashi ladansa me zai mutum ya maka aiki kai an yi maka aiki kowa ka bashi kudin sa kuma gashi ka ware sai wani bai karbi nasa sai ka mai da kayan cikin kudin ka na kanti ci gaba da kasuwanci da yaro sai ya dauki iyalan ladansa a bashi shine abin da yake amma shi sai wannan nagarta sai ya habaka wa shi wannan bawan Allah dukiyarsa fa akadahu kulluhu mutumin nan sai ya karbi wannan dukiyar baki daya fastaqahu duka ya kora falam yatruk minhu shay'a ba abin da ya bari di ya tafi da su baki daya kaga shi ma inda a ce misali yayi irin nagarta sai ce to a raba uku rike daya alhaji ko kaga shi ma ai ya kyautata sai ce to yanzu wannan bayin a kasa su uku in bayin 10 ne dauki uku in shalin nan guda 30 ne dauki 10 in raguman nan 30 ne dauki 10 a kasa uku dauki kaso daya alhaji Allah ya saka da alkai kaga shi ma da sai wannan amma duk sai kura baki sai ya ce ba abin da ya bar masa amma da yake shi ma mawadaci ne ba mamaki ko ya nufin hakan yace je kada su saboda mawadaci ne shi daji shi ma aikin da ya aikata shi ba a raina aiki ko ya aiki karamin aiki sai ya kusantar da kai ga Allah ko abin da ya shafi lahira ko duniya shi ma yace Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika ya Allah idan na aikata wannan ina neman fuskarka ina neman yardarka ina neman kusanci zuwa gare ka fafruj 'anna ma nahnu fihi ya Allah ka yayi mana abin da muke ciki na wannan kunci da wannan damuwa da wannan halaka da muka gani fan farajati saqratu sai wannan dutsen ya bude baki daya sai ya kauce fa kharaju yamshuna sai suka fito suna tafiya wato an samu waraka ga kowa ya tawassuli da aikin sa to yanzu ma fa haka in kana da wani aiki na gari da kake sare cewa Allah ya karba wani aiki na nagarta ko na wajibi da ka aikata ko da sallah ce ko da sallah ce ka saba kai musulmi mai kula da sallah da kai yake sallah a cikin jami'i ba za ka iya tilla lokacin da ka rasa jami'i kamar ka ci misali tun daga azumin ramadana har zuwa yau baka rasa wata sallah ba duk salloli tun daga ramadana asuba azhar la asar magriba isha da kai aiki tun daga ramadana baka rasa sallah kaga wannan aiki ne na kai Allah ya karba mana za ka yi daga hannu ka ce ya Allah saboda wannan kula da sallolin da ka taimake ni nake yi falalashi da gare ka ya Allah ina gode maka Allah ina tawassuli da shi ka biya min bukata kaza da kaza Allah mutum zai ga abin mamaki yanzu ne muke bari kawai sai mutum ya kama wani shi ko ya kama wani wali ko ya kama boka ko ya je wajen wani dan duba da abu kana da shi a gida amma ka bari ka tafi za ka yi asara addini da Allah ce duk mutumin da yaje wajen boka ko dan duba in yi mata tambaya za ka karbi sallar sa bata kwana 40 in ko ya jada abinda bokan ya faɗa ko dan duba to ya zama kafir ya gayyata Qur'ani da hadisi ya yi asarar rayuwar baki ɗaya ma kaga yanzu bukata ɗaya yake yi ma to ya yi asarar rayuwar kuma duka ka ji yadda asara ce kana neman abu ɗaya to ka kuma rasa rayuwar ma duka duniya da lafiya Allah ya tsare mana addini. Da haka wannan hadisi malam yace muttafaqun alayhi. Hadisin a cikin sa akwai fa'idoji sosai masu yawan gaske. Allah ya mita zaqulu fa'idoji a cikin sa. Mita zaqulwa mita zaqulwa. Da sai a dauki lokaci sosai. Mala mu dan fadi kadan daga ciki. Fa'ida ta farko mafi girma ita ce wannan mas'alar ta kamun kafa. Ba yin kamun kafa da mutum wato ba a yin kamun kafa da wani abun halitta baya halitta mutum ya daga hannu ya ce ya Allah ina roƙonka albarkacin manzon Allah ka yi min kaza abin da yasa ba a yi shine bai zuwa cikin Qur'ani ba duk Qur'ani babu gurin da Allah ya ce ayi addu'a roƙe shi a ce albarkacin manzon Allah babu shi a babu a cikin ayatul Qur'ani sannan da addu'o'in manzon Allah a ce babu inda manzon Allah ya daga hannu ya ce ya Allah ina roƙonka albarkacina saboda daraja ta kai ko kuma daraja ta wani annabi da ya gabata babu shi a cikin addu'ar manzon Allah da ta inganta sannan ba a samu cewa sahabbai suna yi kaga tunda babu a Qur'ani babu a cikin hadisi manzon Allah bai karanta mu sahabbai ba su ba kaga ya nuna ba addini bane ke yana daga cikin shirka ma da yake ba mutum matsala a cikin addininsa amma yanzu kaga ba za ka raba mutane da wannan ba duk wanda kace masa abu sai ce amin alfarman ma'aiki amin alfarman manzon Allah Allah ya amsa dan annabin sallallahu alaihi wasallam wannan ba a sharanta maka wannan addu'a bid'a ce mai muni kuskure ne babba wanda ka iya bata addinin mutum ka iya bata addinin mutum shi ne abu na farko a cikin hadisi sai abu na biyu shi ne falala ta kyautata wa iyaye ka duba yadda Allah ya kubutar da wannan mutum sababin kyautata wa iyaye ka duba yadda Allah ya tsamar da shi wannan ba halaka ce ba wannan ba kabari ne suka shiga kamar mutuwa ce ta zo Allah ya tsamar da shi ka duba albarkacin da a iyayensa sannan ka duba albarkacin wato shi ne mai santar zunubi musamman irin zunubin da kake da iko a kansa ga waya kana da ita ga data a ciki ga service mai ƙarfi amma sai ka tsoraci Allah ka ne sanci kallace-kallacen batsa da ake wannan shi ma ya daidai da wannan ba wani abu da zai hana tsoron Allah ne kawai ya hana shi ma wannan aikin yana da girma a wajen Allah ba wai ya gagare ka bane aikin ba ba za ka iya bane ba ko ba ka sani bane duk inda ake latsawa a shiga ai fasikanci duk ka sani amma tsoron Allah ne ya sa kai ba ka yi to wannan aikin yana da girma a wajen Allah wallahi da ka shiga damuwa ina gaya maka cewa ka yi kamun kafa da shi ka gani ka daga hannu ka ce ya Allah ka ga yadda nake mu'amala da dokokinka da kasa ya Allah ka ga yadda nake mai santar abin da duk mutane suna so kowa yana son wannan kallace-kallacen kowa yana son jiye-jiyen kiɗan nan amma ni na danne zuciyata don tsoron ka ya Allah ina kamun kafa in dan kai na mai santa Allah ka yi mu kaza na rantsi da Allah za ka yi mamaki za ka sha mamaki tunda wannan shi yasa manzon Allah ya gaya mana hadisi dan mu wani kamun kafa da shi da ayyukanmu da muka yi nagari ko aikin alkhairi da ta aikata ko bai santa wani zuri haka hadisin a cikin sa akwai bayani game da wato rubon amana kaga wannan mutumin na karshe ai ya rike amana hakikanin rike amana ya nuna cewa rike amana shi yana kubutar da mutum rubon amana ce ta Allah madaukakin sarki da ya baka ko amana bayi duka rike amana yana da muhimmanci kwarai da gaske a dungula dai hadisin na nuna cewa ikhlasi shi ne yake kubutar da mutum daga bakin ciki yake kubutar da mutum daga damuwa daga kuncin duniya da kuncin lahira ikhlasi ne yake sawa saboda ku duba kamun kafan mana kowa a cikin sa yace Allahumma in kuntu fa'altu zalika min ajlika kaga ai ba aikin bane kawai yi domin Allah shi ne wanda ya ban ba dan Allah ba ake sa'abi ba ko ya nuna ashe ikhlasi shi ne abin la'akai cewa ba abin da yake kubutar da mutum sai ikhlasi ba wanda zai aiki da riya wannan aikin sa baya karbuwa ko wanda yake shirka shi yasa Ibn Qayyim ɗaya daga cikin manyan malamai sai yake cewa tauhidi shi ne mafakar bayi baki ɗayan su arna da musulmi tauhidi shi ne mafakar su su musulmi ko da yaushe suna kan tauhidi shi ku arne sai ya ga babu yadda zai kamar yadda Allah ya ba mu labari kai da rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin haka mushrikai suke da sai shiga jirgin ruwa sun ga alamun halaka jirgi yana tambal tambal za su nitse sai su ringa roƙon Allah madaukakin sarki shi kadai sai su yi watsi da gumakan su sai su yi watsi da shehinnan su sai su yi watsi da duk wani ambota ba Allah ba amma da sun kubuta sun koma lafiya lafiya sai su koma shirka kaga mushrikan da ke shi ya nuna cewa shi kansa mushriki ya san cewa tauhidi shine yake kubutar da mutum daga damuwar duniya da lafiya amma banda mushrikan yin wai wanda suke shirka yanzu idan ka shiga damuwa ma in ta yawa sai a ce koma makabarta ka tare in bukatar ta kibiya to koma makabarta dab da kabarin shehi da kowani kaga wai damuwa ta zo kuma sai ya ƙara nesanta kansa da Allah wannan shine jahilci ne mushrikan yanzu sun fi mushrikan da jahilci Allah ya nesanta mu daga shirka Allah ya nesanta mu daga duk wani abu da zai bata mana addini ina zafi mu saurara nan darasi ne gaban insha Allah ta'ala sai mu dora sabon babu shine babun da zai bayani game da tuba kaga yanzu wannan babun ya koya mana ikhlas ko mun gane a cikin babun cewa aiki baya karbuwa sai da ikhlas ikhlasin nan dai mun ji shine sababin waraka duniya da lafiya yadda kaji wannan mutanen sun kubuta daga wannan halaka da babu irinta wallahi haka ikhlasi zai kubutar da mutum a lafiya da fatar Allah ba wanda ya ruku da wani ba Allah ko ya dogara da wani ya karkata zuwa ga wani to a lahira zai ga cewa shi ya yi ruku da banza ya rige abinda ba zai amfanar da shi Allah kadai zaka riga matsayin abin bauta matsayin abin taimako matsayin wanda zai share maka hawaye shine kubuta duniya da lahira Allah ya dace da subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أبن دي كما تشيني دي لوكا شيني متنزي أي كتا أيكي ya kamata mutum ya harasu da niyya kuma ya zo da niyyar kamar yadda wani daga cikin magabata za a ji sallar gawa sai aka ce shi wani zo mutum ya sallar gawa sai shi ko jirani sai ya tunani da ya tunani sai shi kai jika so na yi tunani na ga cewa ba ni da niyya shi yasa malam ya ka babu jawo shugari niyya da halatto da niyya cikin da abin da mutum zai aikata amma irin wannan misali kamar mutum ya zo ya nemi wani taimako a wajen ka ko wani agaji ba mamaki a lokacin ranka baya su za ka ba shi abin ma kana jin kunci to wannan baya taɓa niyyar mutum insha Allah ta'ala ko daga baya idan mutum ya gyara niyyar sa yana ko Allah tabaraka wa ta'ala da aikin sa to ba matsala tunda babu shakka wani lokaci mutum yakan zo kai masa ba tare da niyya ka kyautata masa ka yi masa murmushi har ma ka ciyar da shi duka ne ranka bai so ba wannan baya ba ta aiki kamar yadda ya zo a hadisin Aisha take cewa wata rani wani mutum ya zo ya buga kofa gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake cewa tirga dan uwa irin wannan sai fa dan gano akan sa marasa dadi cewa mutum ne mai kaushin hali amma da ya shigo gidan sai manzon Allah ya masa murmushi ya saki fuska suka yi farraha da shi dai ya saki cewa ya manzon Allah mutumin nan ya zo ka ci kana kuma ya shigo kai masa irin wannan mu'amala sai yake cewa ya ke Aisha ai mafi sharri a cikin mutane shine wanda mutane suke masa irin wannan mu'amala saboda tsoron sharri a gane ne ba za mu ci manzon Allah ya yi a ga manzon Allah ya nuna cewa abin ne a bisa kiyamata shi inda san ransa ne mutumin gaskiya ba shi da halin da za a yi masa haka amma saboda tsoron sharri sai aka yi masa wannan wannan babu ne insha Allah haka mutum ya maka naci ya ta makiya sai ka dauka ne ka ba shi ka ci gashi duk baya ba ta rana insha Allah ta'ala Allah ya ba ta da